أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن وانا مسلمي tare da ku, muna jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu, ya ni'imtar da mu, ya ba mu lahiya, ya ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda muke kokarin fahimtar da kawunanmu aqida kyakkyawa ta addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta ta wannan darussa, kuma ya ba mu kyakkyawan aiki domin mu samu tsira a wannan duniya, kuma mu samu tsira a ranar gobe kiyama insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ƴan ummu musulmi, idan ba ku manta ba, muna nan ga ba ƴan asha'ira dalili wanda zai gamsar da su su dawo daga tunanin da suke wanda yake da kuskure, inda suke cewa gaba ɗayan ayyuka na ɗan adam, kai ga ba ma ɗan adam ba, duk ayyukan da muke gani cikin wannan duniya suna faruwa ba wai wannan abubuwan suke yin su ba, Allah ne kai tsaye yake yin su. Babu wani wanda yake yin wannan abubuwa illa Allah subhanahu wa ta'ala. Inda suka kalli zahirin aya wadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qulillahu khaliqu kulli shay'in, to mun zo musu da raddi na hankali wanda ya gabata, sannan mun zo da ayoyi wanda muka ishara cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dalilan wasu abubuwa da suke faruwa ta hanyar wasu halittu wanda ya yi, ba kai tsaye shi ne yake yin abubuwan ba. Inda mun kawo, inda muke cewa mun kawo wata aya wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shi ya yi halitta, shi ya yi abin, amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أنا ورن ألا يانون تيوا شيكي فتردا أبندا أكا شوكا كو أكا ساة تكين كسا دما وان دما ومساب شيكي فتودا سودا تكين كسا دين باين ياسو كدروا. تو أنا ورن كما آية دمكي سمكاو وان دا أنا نيمكس أيا wadda kuma nan wurin sai Allah ya nuna mamu waye ke fitar da abin, ku saurara. Sai yake cewa mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi, sai yace kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ana wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin wannan ayar misalin waɗanda suke yi ciyarwa a cikin hanyar Allah, suke badawa fi sabilillahi, kyautar da kuke yi ƴan uwana musulmi, Allah ya ce misalinta kamar misalin wanda zai bada abu guda ne, kamar misalin wanda zai shuka ne ƙwaya guda cikin ƙasa, amma wannan ƙwayar mi za ta fito? Za ta fito da zangarniya har guda bakwai. Su kuma zangarniyar nan guda bakwai, a cikin su kowane akwai ƙwaya haddari, kowane daya kenan wajen ya sa ƙwaya daya ta bashi albarka ta ƙwaya 700. Sai Allah ya ce kai wannan misali ne wa kawai? Allah yana lillinkawa ma hiye da yadda ya ga dama. In kai abin lalle cikin tsoron Allah da taqwa da ikhlasi ga Allah, Allah yana baka ma hiye da haka nan, hiye da haka nan Allah zai baka, saboda mi Allah wasi'un alim, Allah wanda yake masani ne, ya san kowa, ya san abubuwan da ke cikin zukatan mutane, wanda duk yayi nihi na alkhairi mai kyau, gulgudun wannan nihin naka Allah yana lallanka maka. Saboda haka nan kenan wannan ayar abinda muke son mu gane ciki, sai yace ambatat, can wata ayar ta wuce fa ambatna bihi, ambatna mun fito, mun fitar daga cikin ƙasa, nan kuma sai yace wannan ƙwayar kamar ita ce ma ta fito, an ba ta saba a sanabil, ku duba ku gani wannan aiki ne wanda Allah sai ya ce ga abin da yake yin shi alhali hakikanin wanda yake yi kai misali kamar wanda ya taɓa wucewa misalin da muka bada kyakkyawa na ƙwanwatar da yake bada haske ita ƙwanwatar nan tana da nata aiki amma ainihin waye yake bada wutar wannan motar din nan wannan injin nan wanda yake haihuwar wuta yana aiko ta tana ba duk kwayakwai na wuta to waɗannan su ne shine ainihin wutai shine ainihin hasken na'am ita ma wannan kwanta wuta tana da nata aiki shine ake cewa kamar da ka san mutum kenan kamar shine wannan kwanna wuta yadda mutum yake aiki to haka nan ne yadda ka gane cikin misalin kwai yadda yake bada haske kenan in ka gane kwai shike bada haske kuma gwalgwadon aikin shi ba shine ainihin mai bada hasken ba na hakika akwai abin da yake kamar yanzu ka dauki wuka ne misalin da ake bada kuma wani mutum ne dauki wuka sai yazo yana yanka wani abinci misali yana gyara abinci albasa ce yake yanka miye yake yanka shin wane ne ainihin wanda yake yin aikin kana cewa mutumin shi ke yin wannan aikin amma wake yankawa wuka ke yankawa wuka ita ce a matsayin kamar mutum cikin ayyukan da yake yi mutum kuma shine a matsayin kamar Allah shine ainihin mai bada kudura shine wanda hakikanin mai bada kudura ta yin wannan yanka din ta yanka wannan abubuwa din wato kenan anan mun gane misalan da muka kawo na cewa dan adam da dukkan sauran halittu suna nasu tasiri cikin ayyuka kamar yadda Allah shine ainihin mai yin wannan aiki din ba wai wani abubuwa ba daban ba wai Allah ne kadai mai yin aikin ba to wannan shine a takaice dalilin da zamu ba su sai a yanzu zamu dawo dalilin wasu wanda ake cewa mufawwida masu mai da dukkan al'amari su kuma ga mutum mun hito daga yan asha'ira wanda suna ganin gaba ɗayan aiki Allah ke yin shi yanzu wannan me su kuma akwai abin da suke shi matsoro sai suka tai akan wai tafwid Allah ya bar mutum aikin mutum shike da ƴancin yin shi 100% babu wani alaka tsakanin shi da Allah mahalici cikin wannan ayyukan nashi gaba ɗaya kaf saboda su kuma suna kallon adalci na Allah saboda Allah ya alƙawarin sa wasu cikin aljanna ya yi alƙawarin sa wasu cikin wuta wanda suka bi shi aljanna wanda kuma suka ƙi bin shi cikin wuta saboda haka ne suka ce ai Allah tunda adali ne to dole ya kasance ayyukan mutum gaba ɗaya shi aikata kayan shi Allah bai da wata alaka cikin wannan ayyuka kun gani kenan su gudun matsalar da ƴan asha'ira suka fada su suka zo da wannan dalili alhali shi ma wannan babban kuskure ne yaya za a ce mutum shi ke da ƴanci cikin ayyukan shi gaba ɗaya kakaf misali ne da muke bada na wutan nan ko na wanda ya ɗauki wuka yana yanka wani abu wannan kana gane lalle yaya matsayin mutum yake yaya kuma matsayin Allah yake yaya matsayin aikin mutum yake yaya matsayin aikin Allah yake mutum yana da zabi na ya aikata kaza yana da zabi na in yi kaza in bar kaza lokaci guda kuma wane ne yake bani kudura da iko da lahiya da duk abubuwa ga sanin wanda Allah ya tattara waye yake bada su Allah ne yake bada su da duk ya jaye su bai bada ba ina iya samun zabi yanzu wanda Allah ya amshi ma lafiya yana kwanci akan gado ba ya tashi yana da zabi ya ce kai bari in zabi tsakanin in tashi in yi gudu ko in yi tahiya ko sauransu yana da wannan zabin kaga an amshi zabi akan a gare shi to haka ne badawa ta Allah take ni'ima ta Allah ita ke bamu ita ce babbar kudura sannan daga baya a zo ga zabi na mutum shi yasa mafi yawa ayyukan Allah subhanahu wataala ba yana yin su bane kamar da ake cewa kai tsaye shi yana yi ne ba wai kai tsaye ba mutum shi ke sa ko sauran halittu suke yi kai tsaye wasu ayyuka kuma kai tsaye shike yi. Shi yasa gaba ɗayan ayyuka na Allah mu saurara da kyau. Wasu yanayin su ne kai tsaye mubashir, wasu yanayin su ne ba wai mubashir ba, wasita ce, ko kuma mu ce shi gairar mustaqim ne, ba kai tsaye yake yin su ba, yana sa wani abu ne yayi wannan. Kamar da muka sani, yana sa mala’ika Azra’il ya karɓi rayukan mutane, alhali yana iya amsar rayukan mutane kuma kai tsaye, yana yin hakan. A taƙaice dai, su ma wannan waɗanda suka ce akan tafwid su ma babban kuskure ne, kuma wannan shi ne raddin da muka zo da shi na cewa sun faɗa cikin kuskure. Allah subhanahu wa ta’ala yana da nashi babban iko da ƙudura wadda yake ba halittu. Su kuma halittu suna da nasu zaɓi cikin ayyukan da suke yi, ba a cewa duk ayyukansu su suka aikata kayansu, babu zaɓin Allah koko babu ikon Allah a ciki. Sannan kuma ba a cewa Allah ne gaba ɗaya aikata, saboda Allah ya ba mutum zaɓi, shi ya sa ma ya alƙawalin wanda ya bi shi zai sa shi aljanna, wanda ya ƙi bi shi kuma zai sa shi a cikin wuta, saboda da ba su da zaɓi da bai wannan ba. Sannan kuma mu sani ƙa'ida ta cewa in aka ce wannan wajibul wujudi ne, ma'ana mahalicci da shi da wanda aka halitta akwai tsananin alaƙa tare da su, wanda baya yiwuwa a zo a ce wai wannan wanda aka halitta ɗin yana da iko ya abubuwan da duk yake so, ya hita daga kulawa ta wannan wanda ya halice shi. Duk abin da ya halice wani zaka samu yana da alaƙa da shi da wanda ya halice, kullum suna tare. Na'am, sai dai wasu illoli da aka taɓa bayani kamar masu hayyawa su shirya su tahiyar su. Kawo mutum ne zai zo yayi gida, shike da ikon halitta gida, ya halice shi ya tsara shi ya komi, shikenan an biya shi kuɗin shi ya tahiyar shi. Yanzu ba ruwan shi da wannan, wa zai kula da gidan, wani zai zo. Shine suke cewa wai illa wadda take shiryawa, ta shirya ta ƙare ta tahiyarta. Mu ba wannan illolin muke magana ba, illa dai wadda muka abbara cewa wajibul wujud ce. Da wannan wanda ta yi shi ne mumkinul wujud, to ba su rabuwa, kullum suna tare. In ka ga kyautatawa da wajibul wujud yake ma mumkinul wujud ya yanke, to lalle mumkinul wujud ya ƙare rayuwa kenan. Wannan shi ne wanda abin da za mu riƙe kullum. Sai kuma dalilinmu na gaba, ko kuma nazariya ta gaba, wadda duk da ke tana da faɗi kuma ga lokaci yana kusan ƙurewa, amma dai duk da haka muna da minti kamar uku, za mu ishara kanta. Shi ne nazariya ta wasu malamai waɗanda ake ce ma adaliya, wanda su sun kalli adalci na Allah daga ciki tunanin imamiyya kenan, wannan wanda za mu kawo. Shi ne na cewa, na ɗaya mu riƙe, in aka ce wannan wuta ce tana ƙuna, lalle ita ke ƙuna ɗin. In an ce ruwa suna warware ƙishirwan mutum da na dabbobi da na sauransu, lalle suna yin hakanan. In an ce kaza yana yin kaza, to lalle yana yin kaza. Kar mu ƙi wannan, saboda wannan haƙiƙa ce wadda muna rayuwa da ita. Fitra ta ɗan adam, halitta ta ɗan adam, in yi koma ɗan adam, duk wanda ya koma kanshi ya san da cewa akwai irin wannan. Mun san da cewa ƙasa tana fitar da abinda aka sa mata, har ma shi yasa in aka sa mata taki sai ka samu tana fito da abinda aka sa mata da kyau kuma da sauri, ita ce ke hidowa. Shi yasa ake cewa tana fitar da kaza. Kenan duk ɗan adam ɗin da ya koma kanshi yana ganin wannan haƙiƙa, haƙiƙa akwai ta wannan. Shi yasa ma Allah, kamar da muka ce wani wuri, yana cewa Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah anan wurin a cikin wannan aya din wadda ta zo cikin suratul Zumar, yana cewa shi yake karɓar rayukan mutane har zuwa ƙarshen aya, amma wata aya sai ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, qul yatawaffakum wa malak, mala'ika shine ke karɓar rayukan mutane. Alalicen wurin yace shine ke yi, kenan abu ne wanda muna ganin shi karara cikin wannan ayoyin sun nuna mu cewa wani wuri Allah shike yi wani wuri kuma yana sa wasu su yi wannan kaida ce saboda haka wannan kusan shine inda zamu kawo bangaren nazariya adaliya duk da akwai wasu dalilai cikin raddi da muka bado ya ba mu amsan wannan zamu dakata anan dangane da abin da ya shahi tauhidi na khaliqiyya sai nan gaba zamu shiga cikin tauhidi na ibada insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.